الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم ناصر الهدى بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باهك دنقوا ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan yammaci mai albarka. A yau yinin juma'a 20 ga watan jumada akhir shekara ta 1444 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farin jakada daga makka zuwa madina, kuma muna tare da ku insha Allah a yini wanda yake na 13 ga watan 2 shekara ta 2023 miladiya haifuwar Annabi Isa dan Maryam. Yan uwa, kuna sauraron mu da kuma kallon mu daga wannan masallaci mai albarka dake gidan mai girma a jiyan Katagum Alhaji Mahmud Ali Ahmad anan tashar dan Asabe hanyar Shira cikin garin Azrai karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya. Muna tare da ku cikin wannan littafi mai albarka, littafin Ibanatul Ahkam sharhin Bulughul Maram zama na 31 insha Allahu ta'ala. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu, ya yi mana jagoranci cikin abinda za mu faɗa ya zama daidai, ya kuma kiyaye mu ko kuma ya yafe mana daga abin da yake na kurakurai da za su faru bisa iliminsa ainihin wato saboda tuntuɓen harshe ko ƙarancin fahimta ko ƙarancin ilimi. Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana. Allah ya sa abin da za mu karanta daga cikin waɗannan hadisai ya zama hujja a gare mu, kada ya zama hujja a kanmu. Ɗan uwa, insha Allah za mu tashi ainihin wato daga hadisi na 76 a nuskar da take hannuna, hadisi da aka karɓo daga Ummu Atiyyata qalat, tace umirna an nakruja al-awatiqa wal huyada fil idayi yashhadani la khaira wa da'wata al-muslimin wa ya'tazilu al-haydu al-musalla. Muttafaqun alayhi aw wa ya'tazilu alhuyya dana mun tsallake wani to hadisin burai da din masha Allah hadisi na bayan sa kenan. Za mu tashi hadisin na 75 kenan, kamar yadda aka tunatar da ni shine hadisin Ibnu Buraida an abihi radiyallahu anhuma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yakruju yawm al-fitri hatta yad'ama wa la yad'amu yawm al-adha hatta yusalliya. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu Ibn Hibban. Yan uwa masu albarka, wannan hadisi an karbo shi daga dan Buraida, shi kuma ya karbo daga wajen babansa, Allah ya kara musu yarda. Yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance la yakruju yawm al-fitr hatta yat'ama. Idan aka ce yau ranar idin karamar sallah ce, manzo Allah baya fita idi har sai ya ci wani abu ne daga abinci, har sai ya ci wani abu daga na abinci zai fita babu samun baki a tare da shi ko wani abin da yake kama da azu. Sannan yawm al-adha, idan kuma aka ce yau ranar idin babbar sallah ce, shi kuma ainihin wato baya fita, baya cin komai, wala yad'amu yau mal adha, baya cin komai a ranar izin babbar sallah a ta yi salliya har sai ya yi sallar idi. Bayan ya dawo daga sallar idi sai ya ci wani abu ainihin wato daga abin da aka samu, don an samu daga nau'in naman na ragwallayyarsa, sai ya iftar da shi. Abin nan kuma bai samu ba, sai ya zama an yi iftar daga abin da aka samu. Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka rawaici wannan hadisi, Ibn Hibban ya inganta hadisi. Ina fata wannan hadisi ma'anarsa a fili take, ko da ba mu je zuwa ga ma'anar ijmal, amma za mu ji dunƙulalliyar ma'ana ta hadisin cewa at-tahaddus bi ni'matillahi mashru'un wa izharu karamatillahi ta'ala yatahaqqaqu asrarul mashru'iyya min mahasin ash-shari'ati al-muhammadiyya. Malai ya ce lallai gabawa mumini ko musulmi ya zantar da ni'imomin Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala a gare shi, wannan wani abu ne da shari'a ta ainihin wato ayyana shi, sannan bayyana girmama Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, shi kuma yana tabbatuwa a yayin aiki da waɗansu asararu na ainihin wato shari'ar musulunci, kuma yana daga cikin mahasinin shari'atul muhammadiyya, wato kyawawan abubuwa na shari'a da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta. Lamma shara Allah tabaraka wa ta'ala naharul abahi, yayin da Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya shar'anta ainihin wato sukan dabbobin layya, yawmal idil adha, ainihin wato a ranar idin babbar sallah, kana al-ahammu al-ibtida'u bi akaliha ba'da salati shukran lillahi ta'ala. Haka sai ya zama abu mafi muhimmanci an fi so mutum bayan ya yanka dabbarsa ta layya ya zama fara cin wani abu da zai ci a wannan ranar daga wani bangare na dabbarsa ainihin wato ta layya. Wannan dai ya zama godiya ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ne, da kuma bayyana ainihin wato sirrurruka na wannan yin na albarka yinin idin ainihin wato babbar sallah, domin ya zama na cewa an haɗa wannan ladan da wannan ladan, bima'ana ladan sallar idi da kuma ladan layya, ya zama na cewa ya sadar da su tun daga dawarsa daga idi, ya zama bai ci komai ba sai wani ɓangare daga naman dabbarsa ta layya wacce ya yanka ta saboda Allah, da Allah ta'ala yake cewa layyanana Allah luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. To ana so ya zama na cewa an sadar da waɗannan ibadu don godiya ga Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Wa anfa'u fid dunya, sannan wannafu fi dunya, mutum a wannan ranar bayan ya samu ibada sannan kuma ya zama ga wani amfani da ya samu na duniya. Walidha qala Allahu tabaraka wa ta'ala, saboda haka Allah madaukakin sarki yace kadhalika sakkarnaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah madaukakin sarki yace saboda haka muka hore muku wa'annan dabbobi gare ku, ni'ima ce mai girma, muka hore muku wa'annan dabbobi gare ku, ya tukaddiru Allah, don ku girmama Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ala ma hadakum, bisa ga abin da ya shiryar da ku na wannan addinin musulunci. Wa la'allakum tashkurun, lalle za ku zama kuna masu gode wa Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala akan wannan ni'imomi masu girma da yi. Yanzu kalli ainihin wato saniya, kai ko ragon ba, ragon da ya kushe, ai ka san in banda horewar Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala dan adam ba zai iya kama shi ya sarrafa shi ya yanka shi, kuma Allah ta'ala ya hore maka kai tasarrufi da shi, kai tasarrufi da namansa, wannan ni'ima ce mai girma. Ba Ballantana ce saniya ko mutumi. Mun banda horewar Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, babu yanda za a yi kaga dan Adam yana tasarrufi da wayannan dabbobi har ma ya yanka su, ko kuma ya sa guda dari a gabansa shi kadai yana sarrafa su sai inda yake so za su je, kuma inda ba ya so ba za su je ba. Wannan horewa ce ta Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Ba shanu kadai ba, duk dabbobi da ka sani, ba wata dabba a bayan ƙasa da Allah bai horewa dan Adam. Idan mu anan muna ganin abinda muke da iko a kansa shanu ne da tumaki da awaki da raƙuma da dawaki da kuma aini masu jakuna, to wasu ƙasashen za ka ga an more musu giwaye, an more musu giwaye, wasu ƙasashen za ka ga an hore musu dakuna, zaki da damuka, suna ta sarrafa su da shi yadda suke so. Na san giwa kan a fili yake ne, aka ga da yawa ba mutum ta ne shi ne kayan hawan su, suna dora musu raƙuma suna tafiye tafiye da su, kamar yadda muke hawa dawaki su yi tafiye tafiye da shi. Wannan ni'ima ce mai girma da Allah madaukakin sarki ya yi ta ainihin wato dan Adam da ita ya hore masa ainihin wato dukkanin da su. Tahlilul lafzi da aka ce Ibn Buraida, wane ne Ibn Buraida nan ne? Shi ne Abdullahi dan Buraida. An yi sharhin su, mun kanta sharhin can a baya. Asalin sunansa shi ne Abdullah. Wane ne ainihin baban nasa Buraida din? Buraida ta Ibn al-Hasib, shi ma an yi sharhin sa can a baya a juz'i na farko, kamar inda aka yi sharhin tarjaman shi Abdullahi dan Buraida shi ma a juz'i na farko. Sannan sai fiqhul hadith, mashru'iyatul akli yawma idul fitri amma salati, an shar'anta cin abinci a ranar idin karamar sallah gabanin a fita sallar idi, gabanin a fita sallar idi, li'anna sunnata an yatasaddaqa fi idil fitri qabla salati, saboda ainihin wato sunna ita ce mutum yayi sadaka ta zakatul fitr dinsa gabanin me gabanin sallar idi. Haka shi yasa kun kamar haka kun ake so ya ci wani abu gabanin sallar idi. Haka fastahib balahul aql, wato ana so ya ci li yusharikal masakin an fi zalika, dan ya zama ya yi tarayyar da waɗannan miskinai waɗanda aka kai musu abinci sadaka na zakatul fitr, aka kai musu dai ya zama ya yi musharaka da su wajen ci din. Ba za a jira a ce sai an dawo daga masallacin idi za a ci wani abu, ana so kafin a fita masallacin idi a ci wani abu, wannan a matsayin mustahabi. Na biyu daga cikin fiqhul hadith, mashru'iyatu akl yawma idin nahar, wato an shar'anta cin abu ranar idin babbar sallah ba'da salati, nan kuma ya zama bayan sallar idi, li'anna sadaqata yawman nahari, saboda sadaka da ake ranar idin babbar sallah tana kasancewa innama hiya ba'da salati min al-udhiyya, ana yin ta ne bayan an yi sallar idi, an zo an yi kadabban layya sai a ci gaba da bada sadakar namu. Haka anan ake so kai ma ka ci namanka dan ya zama kayan tarayya da miskinin da ka ba su wannan sadaka, duk da cewa al'ada tana bambanta. Munan al'ada mun sadakar sai washe gari mun za a yanka yau a janjara a addini, amma sadakar sai washe gari. Amma kamar ka je Sokoto ba haka ba ne. Sokoto za ka ga an gasa rabon ma gaba ɗayan sa kofar gida, nan za a gaba inda aka yanka shi, nan za a jara a gasa shi kuma gaba daya, nan mutane sai su ki wai nan za a yayyanka abin ba da shi sadaka. Da haka ana so ya zama ka ci abinci bayan ka dawo a sallar idi, ranar idi babbar sallah, don ka dace da ayyuka ya yi sharaka da miskinan da aka ba su sadakar nama. Fastahibba muwafaqatu, don haka sai aka zo a dace su wa'annan miskinai don ƙara daɗaɗa musu.
ka san mutun ya zama kana abu irin yadda yake na sai ina sa masa farin ciki a kowanne irin abu dan adam ya ga wani yana yin abu irin nasa yana jin dadi kuma abu yana sa masa farin ciki yanzu kaddara a da kullu suka li hakan nan idan mutun yana cikin mutane sai ce Allah ya zubi yan damu ina dan jin zazzabi yana damu sai wancan kai ma haka ni ma haka ni ma zazzabi yana damu sai wancan ma ce ni ma Allah haka ni ma zazzabi nan nake ji sai ka ji nakan da sauki an gane saboda ka samu wanda suka taya ka sai ka ji nakan da sauki akwai sauki akwai dan sauki sauki haka to idan wani abu na alkhairi ko da irin ayi kaga ga wasu mutane kuna tarayya da su cikin wannan yana sa musu ainihin farin ciki wannan ita hikimar shari'a da tace sallar Idi a ci abinci idan karamar sallah kafin a tafi masallacin Idi idan babbar sallah bayan an dawo a masallacin Idi kuma san samu ma a ci daga naman dabbar layya wannan idan za ka iya jinkiri kuma idan kana da laruwa ta matsala ba za ka iya jinkiri ba ko mahaucinka bai zo da wuri ba kai kuma kana jin yane baka abin nan ba ko ne malsa da sauransu ka ci daga abin da ya samu an gane ba almuhimmu da ka raya wannan sunnan cewa sai aka dawo ka ci abinci an fahimta to sai hadisi Ummu Atiyya Allah ya kara masa yarda qalat tace umirna an nukhrij al-awatiqa wal hiyada fil idayni yashhadan lil khaira wa da'wat al muslimin wa ya'tazil al hiyad al musalla Ummu Atiyya take cewa an umarce mu kamar tsofin mata wal hiyada da mata masu al'ada mu fita an nukurijal mu fita fil idaini a cikin sallar idi guda biyu duka idin karamar sallah da idin babbar sallah da yayin hikimar fitar yashhadani la khaira dan ahalci irin albarka da alkhairin da ke wannan wurin na masallacin idi ko da misali ba sallah za su yi ba saboda a masallacin idi albarka tana sauka gafarar ubangiji tana sauka a wurin Allah madaukake sarki zai shelanta wa mala'iku wayannan bayina sun yi ainihin wato azumin su na watan ramadan sannan da su sun fito masallacin idi don godiya ga Allah a ni'imar da na yi musu don haka yanzu na gafarta musu gaba daya babu wani wanda zai koma tare da zunubi ba ce an gafarta masa to mata su fita su halarci wannan alkhairi na albarkar wannan wurin da samun gafarar ubangiji wa da'awatul muslimin da kuma su tarayya cikin samun addu'ar musulmai ka san addu'ar musulmai ta bayyana shi inda du'a kuma suka hadu suka yi addu'a akwai ainihin wato mustajaba a wurin kaddara addu'a ce wa ya tadulul hiyad al musalla amma ana sallalle mata masu al'ada to ne su ci masallacin idi kar su zama sun shiga ciki ko a gefe su tsaya don su samu albarkar mun da gafarar ubangiji an gane ko yawa tunda su da ba sallah za su yi ba a don kullalliyar ma'ana ta wannan hadisin Malai yace tashri'un sawmu yuhdafu ilayhi yahdifu ilayhi ar-rasul li khuruj al-fatayat al-afkar al-balighat wal-muqaribat al-bulugh musallar idi wa wannan awatif ta mata ata mata misali ko da ba su bi ba yawa qawaid su ne su fi na'am Aisha yana daga cikin abin da shari'a ta dauka kashi saboda manufa babba ta shugaba sallallahu alaihi wasallama na sanya fitar yan mata ainihin wato da wa'anda suke sun balaga da wa'anda suke sun kudan balaga zuwa ga masallaci idi wato dan ya zama sun halarci masallacin idi dan samu albarka da gafarar cikin wuri wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama
manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nufi da wannan ainihin wato daruratu ta'limul mar'a ma tahtajuhu min amri diniha wato kamar wani abin ne larura na a sanar da mace a koyar da ita abinda take bukata ta sani na daga al'amarin addininta wa anna shuhudaha al-mawa'id al-amma wato halartar ta wuraren wa'azi na al-umma wa majalis al-ilmi da kuma ainihin wato majalisi na ilimi yuhazzibu akhlaqa yana sanya tarbiya da jaran halinta yana tsaftace halayenta taji wa'azi taji kutuban liman taji addu'o'in liman to wannan zai ainihin wato ƙara daidaita halayenta sannan wa yuraqqiqu qalbaha wannan yana sanya kuma siranta zuciyarta ma'ana tabbata zuciyarta ta ƙara samun wani haske saboda haduwa jin wa'azin da tai da kuma sauraron addu'o'in liman da taji kuma da tarayya cikin wayannan wa'azuzzuka din wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske wa tashtariku ma ar-rijali fil intifa'i bima yahwihi hadha al-haql ad-dini ita ma mace ya zama ta yi tarayya da maza wajen cin garabansa da amfanuwa da wannan taron taro na addini wanda yake kewaye da alkhairai masu yawa kamar me min ilmin kamar samun ilimi wa hadayi da kuma shari'a wa rahmatin da kuma rahamar ubangiji duk a wayan taro ka ana samun wannan sai na ake samun ilimi a kuduba liman a kuduba sa zai ce ga abubuwan da ya kamata suka ta'allaka a wannan rana ta yau ranar idi rana ce ta sarsa da zumunci rana ce da ake so a yi sadaka rana ce da ake so a yi kaza rana ce da ake so a tausaya wa gajiyayyu rana ce da ake so a yi ado a yi kwalliya rana ce da ake so a yi kaza wannan shari'a ce domin karantar shari'ar musulunci to mace ta yi tarayya da maza cikin wannan shari'a din sannan kuma sannan ta samu wannan ilimin sannan wa rahama ta yi tarayya da sauran maza wajen samun rahamar ubangiji wa hadha maqsusun bima idha kana khurujuha la yujibu fitnatan yawwa biha wannan shine sharadi amma fa wannan yake bantan yayin da idan ya zama fitar matan ba zai haifar da wata fitina a mazaje ba ba za a samu wani abu na sabon Allah ba an gari yawwa amma sannan kenan matar za ta fita da irin fitar da ta dace ta shari'a an gane amma idan za ta fitar da fitinar da za ta fitini mutane fitar da za ta fitini mutane ko kuma ita kanta din za ta kanta yanayin ta duk wanda ya danta zai iya fitinuwa da ita a wannan bai kamata ta fita ta zauna a gida an gane zaman ta a gida shi yake alkai domin sai ya zama a garin jarayin gira an rasa ido an gane ku ta fita ne don ta samu lada ku sai kuma ta zama ta samu gudu haka wannan gara ta zauna a gida haka mallam ya ce wannan sharadin shine idza din nan shar'iyya ce idza kana khurujuha la yujibu fitnatan idan dai fitarta ba zai wajabtar da samuwar wata fitina ba wa illa amma idan an san an tabbata fitina za ta iya faruwa saboda ko halayenta ne ko saboda kyawunta saboda irin sifarta a tumuni an hana an hana wannan shi ne qalat sayyidatu aisha radiyallahu anha law ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama ma ahadatha an-nisa'u ba'dahu illa mana'ahunna al-masajida ummuna aisha Allah ya kara mata yarda take cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rayu zuwa wannan zamanin wani zamanin zamanin na Aisha ba wannan zamanin namu ba idan za ka kwatanta lalacewa bambancin lalacewa da aka samu tsakanin zamanin ita kanta Nana Aisha zuwa yanzu me za a ce bambancin da yawa to zamanin manzon Allah take magana take cewa da manzon Allah ya riski wannan zamanin ya ta lokacin da take magana yaga irin yadda mata suka caccan halayensu da irin yanayinsu da yadda rashin tarbiyyarsu take ƙara ainihin wato lalacewa Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo yana gudu ai ya iske da wannan zamanin da ya hana su fita masallaci da ya hana su ballantana irin wannan zamanin namu ne kuma mu yanzu anan din anan area azare mu goda Allah har yanzu duk da irin yadda al'amura suka lalace duk da irin al'amura suka farbare na rashin tarbiyya da rashin kunya da abubuwa iri-iri na bakala wallahi da sauki duk wanda yake yawo ya san wannan wallahi da sauki muna kuma saukin zan iya cewa kashi 60% idan ka kalli wa'in tsurara ni na sani tun ba yanzu ba sama da shekara 20 baya kamar a Maiduguri nan wasu wuraren zina ma ba kowai ba ne yau a ce ga yarinya a gidansu da ɗanta ba ta yi aure ba ba wani abun jin kunya ba ne ba wani nauyin komai ta yadda ta san ɗanta na halal ne ta haifa a gaban iyayenta kuma a gaban iyayenta ta goyi kayanta ta shayar da shi ta dinga yi masa ɗuwainiyan komai kuma kar ka manta a nan din a gaban iyayen duk abin da yake faruwa din yake faruwa kaga mu nan sai mu ce mu din ma anan kadan ka yana faruwa amma da sauki ko ba haka to wasu wuraren in yadda abubuwan suke lalacewar ta kai inta dan haka wato anan wurin mata su zauna a gida shi yake alkhairi a kansu amma yanzu na ga wannan sunna saboda wannan hadisi da yawa za a ƙaran fara ɗan baka ta sosai ko to amma ai fitina tana dab da faruwa in dai ba za a kiyaye in dai in mace ta yadda za ta kiyaye za ta ainihin ko za ta fita da mai gidanta misali ko za ta fita cikin kiyayewa da sutura da hijabi in ta kuna mu ta hajji ba har ta je ta dawo ba za ta yi magana da wani namiji ba to wannan sai mu ce babu ne amma idan fitina za ta iya faruwa a zauna a gidan shi yake alkhairi akan a cikin masallaci an fahimta ku yawa at-tahlilul lafzi da malam yace umirna din nan a ita ummu abiya da take cewa umirna ai ma'ana umirna ta zo da me bina'ul lil majhul ko amma waye umarni waye yake umarni a shari'a shugaba sallallahu alaihi wasallam haka ma'anarsa anan amara na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lianna liannahu sallallahu alaihi wasallama huwa al-amiru wan nahi idan kaji an ce an yi umarnin kaza ko baka faɗi wanda ya umarnin ba an san waye ko shi kai mutum ne mai yin umarni a shari'a ko ba haka bane babu nabiyunsa idan kaji an ce an hana abu kaza an san waye ne hana wanda ya hana shi kadai ne babu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al-awatib shine jam'u atiqin wa hiya man balaga fi ulma ma ta budurwa da ta kai matsayin mafarki aw qarabat al-buluga ko kuma ta kusa ta kai mafarki shine awatib yan mata mata da yan mata duka a wastahaqqat at-tazwij wanda ma har ta kai matsayin aure ta cancanci yin aure waqad hatta qadmin al-imtihan min al-khuruj lil khidma an ainihin wato yantar da ita an bata wannan damar don ta fita zuwa masallacin idi din saboda ainihin wato hidima ko saboda samun albarkar da yake wajen ainihin wato masallacin idi amma wannan idan ya zama na babu fitina a ciki idan za a fitinu a zauna a gida shine abin da yake walhuyyan sune jam'u ha'i mata jam'u mata masu al'ada wahiyya allati alaiha al'ada ita ce wacce akwai al'ada akan ta allati hiya nuzulud dami shine wanda jini yake sauka mata shine abinda ake nufi da al'ada da aka ce yashhadna alkhaira to ainihin halarci alkhairin da yake wannan masallaci masalladin nan shine ad-dukhul fi fadilati salati li ghayri al-qayyim ainihin wato su shiga cikin falalar da ake samu a sallar idi wanda matan da ba su al'ada suka samu su ma su samu amma su ba za su shiga cikin salladin ba su zama suna gefe da aka ce wada'atul muslimi shine li ya umma du'a'ul muslimin al-jami' dan ya zama da cewa addu'ar musulmai ta game da su su ma matan samu albarkar addu'ar musulmai wannan shi wa ya'tazil al-huyyada al-musalli da aka ce mata masu al'ada su ne su ci masallaci idi ayi akunna nahiyata min al-musalli su koma gefe daga ainihin wato masallaci idi din an al-musallina daga barin masu yin sallah khawfat tanjis don jin tsoron kada su ne zama masallacin sun sanya masa ainihin najasa wal aqlal bi tasmiyati al-qudum kar kuma ya zama sun sanya sahun da ake so ya daidaita suna sa masa ne ana samun kafa idan aka ce ga mata masu al'ada suna masallaci idan an tashi yin sallah ai su ba su sallah ko kaga inda suke zaune nan ya zama kalal amma in suna gefe to sauran sahu gaba ɗaya zai daidaita saboda ba wani wanda yake tsakani wanda ba sallah zai yi ba ina fata an gane amma idan kanat as-salatu fil masajid amma idan sallar idin ta kasance a masallaci za a yi ba a musalla ba in an ce musalla shine filin sallar idi shine musalla amma masjid shine masallaci ginanne kamar wannan inna juma'a ne kuma sai a ce masa jami jami an gane ku mallam ya ce idan a masallaci ne za a yi sallar idi walalle fa yaqifna bi babil masjid matan kar su shiga mata masu al'ada kar su shiga cikin masallacin su tsaya a gefen masallacin li hurmati dukulihin fihi saboda su mata masu al'ada an haramta musu shiga masallaci mata masu al'ada haramun ne su shiga masallaci sai fiqhul hadith abinda muka fahimta a wannan hadisi na ainihin wato ummu adiya ko mu ce asari mashru'iyatu qunujun nisa'i fil idaini an lura da wannan hadisin an shar'anta fitar mata zuwa ga sallar idi guda biyu ilal musalla je filin sallar idi min ghairi farqin bainal dhikri was-sayyibi wash-shabati wal-ajuzi ba tare da tantancewa ko bambancewa tsakanin yarinya da budurwa da bazawara da tsohuwa ba kowa an bashi dama ya fita sallar idi an gane ko kowace tana da dama ta fita sallar idi amma idan babu wata fitina da za ta faru a lura da wannan dake wannan in babu wata fitina da za a fito da wal ha'idu har ma mace mai haila ita ma amma idan an je su masu haila su ne su taru a gefe yawa wa ghayruha da wani wannan li anna al ha'ida la tusalli saboda ita mai haila ba za ta salla ba lakin mahalluhu idha amina min khurujihin al fitnata an ba ne ko kaga malam ya sai kawai sai dai mahallin fitar fa mahallin fitar shine idan an amunta a fitar ta su babu wata fitina da za ta biyo baya alhamdulillah an gane wannan amma idan akwai wata fitina da za ta faru idan suka fita to zama su a gida shi ya alkhairi kada su fita kada su fita kuma wannan zamanin namu ba a cika kusa ko tsira daga fitinan nan ko inda aka ce za a haɗu maza da mata to kallan Allah ne fitinar da ta faru ba. Ubangiji Allah madaukakin sarki يستحب خروج النساء أنسو للي تترماتا إذو أغا مسلاتي إيدي إلا الشابة وذات الجمال سيجمات ما بوتا كاو وإن ذاتك ندس تبكي أصحابها تزونا أجل بل أنتنا أدن سلل إيدي أن يأماتا أدن سلل إيدي أن يأماتا سكي قال لهم تبا حجاج كابن إن تبكي قال لهم تبا حجاج سيدي أن يأسا أين جلي تبكي رمغنا تزونا أجل أصرف جي مسلل شيء في الكيب أو شيء في الكيب خروجهن للخوف الفتنة idan fayi qurahu furujuhunna lalle an kifutasu idan dai fitattasu ana jin tsoron aukuwar fitina bihinna da su wa alaihinna ko akan su a su zauna a gida ba a so ma su fita wa qalat la hanabila amma su hanabila suka ce a la ba'sa bi hudurin nisa'i ghayra muqayyibatin a babu laifi mata mata su fita masallacin idi amma ba tare da sun sa turare ba an gane ku wala la bisatin tiyabiz zina ba kuma tare da sun sa wani tufafi mai ado ba ana fita ba ado kaga ana fita da ado sai imamu hanabila ma cewa suka sharadi shi ne sai dai in za su fita babu turare sannan ba za su sa wani kaya na ado wanda zai dinga dauke hankalin mazaje zuwa gare su in za a yi in za a kiyaye wannan ba laifi a wannan ana kiyayewa da wahala a kiyaye to kaga zama a gida shi yafi an gane ku aw shuhratan ko kuma bayyanuwa a fili wanda galibi wata da mace dama tana fita madan a danta yau wa zahiru hadha al-kalam zahirin wannan magana shine adamul farqu baina shabati wa ghayriha babban manci tsakanin yarinya da wacce take ba yarinya wannan sharudan suna ta'alluke da yarinya da wacce take ba yarinya wannan a fita ba tare da turare ba a fita ba cikin falliya ba a fita cikin hijabi wayannan duka suna ainihin wa tare da ita wa qala fil malikiyya su kuma malikiyya suka ce إذا انقطع من المرأة عرب الرجال جاز لها الخروج لفرد وإيد واستسقاء وإن كانت شابة غير فارهة فلا يجوز خروجها لما ذكر لأنها مذمة الازدحام مالكية سكتشي إدمتشي za ta yanke tsakaninta daga haduwa da maza ba za ta taku da maza ba za ta hadu da maza ba shikenan jazala hal khuruj ya halasta fita masallaci li fardin ko dan yin sallar farilla an gane ko dan yin sallar farilla wa idin ko dan sallar idi wastiqa'in ko sallar ruwa su ya halasta amma sharadi in ba za a hadu da maza ba an gane yawa wannan shine abin da malikiya suka ce wa in kana shabatu koda yarinya ce budurwa ghaira farihatin amma ba tare da wani kaya na alfahari a jikinta wala yajuzu khurujuha amma idan ba haka ba to bai halatta fita li'annaha mazinnatu al-izhab domin ita da gire ce na matsatseniyan magaje zuwa gare ta wa yajuzu khurujuha limasjidin li thalath jama'ati ya kuma halarta ta fita masallaci don yin sallar jami'i na kansu salawati ba hana ta ba manzo Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah amma da wannan sharuda an kiyaye ne yasa yanzu matan nan ba su fitowa saboda wannan sharuda ba za a iya kiyaye ba to da kasashe da yawa an kunje za a ga mata suna fita masallaci sallar farilla ko sallolin farilla ai ba nan ba sauran kasashe ba a kudu ma haka galibi ko da ga yarabawa da yawa mata aure suna fitowa masallaci kuma salawati ballantana kuma juma'a ka wannan kaddama wa yajuzu khurujuha li masjid li salati jama'atin ya halatta ta fita masallaci saboda yin sallah cikin jama'a bi shardi adamu tibi wa zina amma da shar'i babu shafa turare kuma babu yin ado wa Allah takuna makhayashatul fitna kada kuma matar ta zama wani mahalli ne da ake jin tsoron fitna daga gare ta wa anta kharuja fi qashin thiyabuha ana kuma ba kowace lafiya ba ta fita a cikin tufafinta wanda yake ainihin wato ba na ado ba ko ma bayan tufafi wanda yake kaskantacce hakan nan an gane ayin har za ta fita ma sai ta ado ne in dai har ma ba za ta ado ba to za ta cinye amfanin ta haka za ta ce in dai haka ne ki zauna a gida ki zauna a gida kar ki fita masallacin ki salla a masallar a gidanki dakinki wa in kanat rafahatul jamal haruma kun kuma za ta fita ne ma saboda alfahari da adanta da kulliyarta wanda galibi don haka ake fita ko ba haka bane duk matan da aka ce yau za ta fita waje za ga ta bari ta kinsa sai kaga tana kinsa kinsa shine sai ado da kulliya haka ne ko ba haka bane to an ce in zaki ado da kulliya ki wurto fitar ban haramun haka kenan ba magana fita ko an soke take haruma kurujuha mutlaqan wannan bisa idlaki ba wani malamin da yace aya halaka in dai za ta yi ado da kulliya ta fita to haramun ne ta fita ba wani malamin da ya wafa cewa ko ya jaza cewa an ya halaka fita in ku haka ne ashe a yanzu da kuma matan matan su dinga fita ba irin da yadda muke kallon su din nan suna fita an gane duk fitan da suke nan ne suke yi na haramci ne fitan matsayin sa mustahabbi ne yanayin da ake fita na ado da kulliya kuma haramu kenan wanne ya kamata a kiyaye rashin haramun ya kamata a kiyaye na haka rashin fitan shi yake alkhairi sannan sannan ya zama hanyar da za a fitan amintacciyar hanya ne ba za a haɗu da maza da mata ba min tawaqul mafsada ba za a haɗu wata barna tsakani lokacin da ake fita kafin a je masallacin ba idan sai haka zai faru kuwa za ta kalli mazaje mazaje za su kalle ta a haruma nan ma ya haramta ta fita kaga wannan sharuɗan da Allah za a iya cika su ba za a iya cika su ba ashe yanzu haramun ce tunda ba za a iya cika ba haramun ne fitan ba mutlaka haka ne ko ba haka bane haramun wa qala abu hanifa mulazimatul buyut la yakhrujna imam abu hanifa ce kai ko da ma za a fita da hijabi ba tare da sa turare ba kuma za a fita cikin tufafin nan ba akwai wa'ansu irin mata na musamman su kullu ba sa fita suna gidaje ina jin yanzu matasa yanzu suke tasowa ba sun su amma mun sa irin waɗannan matan shekarun baya har yanzu akwai ɗaiɗaiku ina dira ne mace za ta shekara biyar ba ta fita ba ta zuwa jiki ba ta zuwa suna in ka ga wani abu ta fita to mutuwa ce ita ma mutuwar asusuwa za ta fita asu kira sallan fari za ta fita alƙa da hijabi tana tudin katanga tana fita tana har ta je ta gida in ta je gidan ta shiga ta ce alhamdulillah ba za ta sake fitowa ba sai bayan sallar isha dare ya samu sai ta fito to irin wayannan matan su ne wanda mai muktasar yake cewa su matsayin su ko shaida ba za a kira su a kotu ko shaida ba za a kira su idan ta kama su ba da shaida ko kuma za a rantsar da su sai dai alƙali ya biya saboda irin alƙurmar da suke da ita su ba masu fita bane su ne ake ce musu lazimatul buyut masu lazimtan gidajen su akwai su sosai bayan Allah mata waliyai na ƙwarai amma yanzu ina sai addu'a sai ɗan ƙalilan in akwai in yanzu to imam abu hanifa yace irin wayannan matan fata fata ma su kallaya arziki ba ma magana su ta sallaki wa qala abu yusuf yana faɗi cewa qara'atu khurujin nisa'i mutlaqan shi kai shi abu yusuf ya kalla ya leka ya kalla yace kai ni maganar fitan mata kan gaba daya ni a wajena makruhi ne ba yace mutlaqan kai a bar shi makruhi ba maganar su fita wai mustahabi kaza ko da saboda an yasa sharadin nan da aka sa za su iya kiyayewa ba za su iya kiyayewa ba tunda ba za su iya kiyayewa kawai haramun ne ma kada ma su fita gaba da wannan kuma shine abin da ya kawo karshen sharhi a cikin hadisi na wannan hadisi inda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan da yawa ana dogara a wajen tsan mata hadisi da dadi hadisi na farko la yanna la tamna'u ima allahi masajida wai kada ku hana ku yin Allah ta masallacin Allah mata ku yin yin sun ce za su je masallaci to kar ku hana amma a ƙarshen hadisin ne manzo Allah ya ce wa buyutukum khayrul lakum da ku yi sallah daki su shi yake alƙawari kaga wannan ma ya isa shi ma wannan hujja ce akan hana fitan maimakon ya zama hujja akan fitan sannan wata rana wata mata ta zo wajen manzo Allah ta ya rasulullah ni kai ina so dinga zuwa masallacinka a bayan ka na dinga yin sallah manzo Allah ce ma dalla da irin wannan himma taki amma an faɗa miki abu guda yi sallah a can cikin ƙwaryar uwar daki yi sallah a can shi yaji alkhairi gare ki da ki sallah a falon ki sallah a falo shi yaji alkhairi gare ki da ki sallah a kasar gida ki sallah a kasar gida shi yaji alkhairi a gare ki da ki sallah a masallacin anguwar ki sallah a masallacin anguwar ku shi yaji alkhairi da ki zo nan masallacin nawa a bayan ki kalli wannan wannan hadisi shi ma me yake nunawa mace kai sallah a daki kai sallah a gida a daki daki ma can cikin daki sun zai an gane wannan shine abin da yake mafi alkhairi yawa abin da muka faɗa da Allah ba mu lada ba kuma Allah ya ce mana an sa kira mana sallah to da tambaye ma ku
anda yake cewa assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa
rahmatullahi kuma tana godiya da karantarwa da ake yi tace tana da tambaya da kuma shawara da take da shi guda na farko tace tambayar ta shine shin menene matsayin bilicin addinin musulunci kamar sanja da haka tace sannan kuma shawara da take bayarwa da Allah malaye taimaka ya dan ja hankalin yan uwa mata akai yin bilicin ne idan har ya kasance addinin musulunci ya haramta shi kuma yanzu ta ce ya kai har matan aure na gidaje ma ba ƴan mata ba su ma suna yin ta assalamu alaikum
na'am shi bilicin shine wani shafe-shafen mai da mata suke yi don ya canza musu fatar halittar su ta asali daga baka zuwa fara wannan haramun ne da halitta me yasa saboda tabayyiru khalqillah ya shi da canja halittar Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala idan kuma jan hankali da zamu yi a wannan shine jan hankali da muke a mata akan kowanne irin aiki wanda yake haramtacce wanda bai halatta ba haka kamar yadda ake jan hankali kiyaye wannan haka kamar yadda muka ja hankalin su kiyaye ado da tsoron su da sanya turare da yawa za ka ga irin wannan ado da sanya turaren nan mata suna ga cewa in dai za su samu ruwa ne ba maganar haramu ta yi ado ta fita harama mace ta sa turare ta fita harama da haka yin bilicin ina ma harama ne canza halittar ubangiji kuma abu na biyu ma illa akan wannan yana da barazana kwarai da illa sosai ta fuskar lafiya kuma galibi mace da yi wannan bleach din tana iya yiwuwa wata rana idan wani rauni ya faru da ita za a yi nan ai da fatar ta ta za ta karga dinki akwai matsaloli da yawa da yin bleach din yake haifarwa ta fuskar lafiya na da haka nan irin su ƙarin gashi da mata suke yi ko rina gashi da mata suke yi da abin da ya kama da wannan duka haramu ne kuma Allah ta'ala ya yi tsinuwa manzo Allah ya yi tsinuwa mutane tsoron halittu suka yi tsinuwa a kan Allah mu dai kin sarki yake yayin wannan ne ke cewa saboda ba lokaci ya yi kira ya kai shi ya tsira Allah ta mata su ji kuma su kiyaye Allah ta'ala
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
ana an ce akan da fara su zauna a gida su ko ya za su yi sallah sallar idi
za su sallar idi yadda take ai sallar idi ka an san sunnoninta raka'a biyu ne fatiha da sura raka'ar farko idan hadda kabbara harama ta girgire guda bakwai raka'a ta biyu idan hadda kabbara taso idan ka ainiwa to kabbara tasowa ta girgire guda shida idan ta fa tare ta niyyar sallar idi Allahu akbar safarillah kenan ko tashi na Allahu akbar sai ta biyu da kabbara kuma guda shida Allahu akbar Allahu akbar ala nafsi ajere kawai Allahu in ta gama sai ta karanta fatiha da sura wacce ta saba gare ta amma in zai yi san samu ya ta karanta kamar ainihin wato sabbi da suwar duha ko da kulliya da kadan wannan shine wallahi ta'ala shikena akwai ba wani tsaba iya to insha Allah kwajar uwa tana neman addu'a Allah ya daidaita tsakaninta da mai gidanta da mata magani masu shiga tsakani masu kawo ɗaya gumi ɗaya gumi tsakaninta da mai gidanta yin fata tsakanin su wannan shi yake ce masa munafunci ko annabimanci haramun ne ubangiji Allah ya ƙara daidaita ta tsakaninta da ainihin mijinta ita kuma muna ƙara jan hankalinta da jara sosai ta fuskan kyawun halaye da kyautata masa da girmama shi da yi masa dukkan abin da ya kamata musamman ta fuskan kyautata abinci da tsaftar jiki da tsaftar muhalli da iya magana mai kyau da sauransu Allah mai yake yake da sanda inda muka amsa Allah ya ba mu lada fara fara Allah ya ce mana Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-'afiya wa ma qad da'ina fi dini wa dunya wa al-akhirah اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأخلاق والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة وهبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صل اللهم على سيدنا محمد الفاتح لخاتم ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح.